أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa na garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma a wannan yammaci na Alhamis 6 ga watan Ramadan hijira tana da shekara 1446 wacce ta yi daidai da 6 ga watan Maris na shekara ta 1445 gabanin mu ci gaba da tafsiri za mu duba wani sashe na tambayoyi ko bukata da aka rubuto tambaya ta farko wanda aka gabatar da ita tun jiya ta kunshi tambaya kan magunguna da mata suke amfani da su saboda takaita haihuwa ko kuma abin da sukan sa a wani sashe na jikinsu wanda zai hana su daukar ciki to tambayar yadda ta fito shine a sautari da dama idan mata sun yi amfani da ire-iren waɗannan magunguna ko kuma abin da ake sawa a wani sashe na jiki ana samun akasi na rikicewar al'ada jini yakan yi ta zuba wa mace ta yadda zai rikidar da ita ta kasa tantance wanne ne na al'ada wanne ne ba na al'ada wata sai ta kwashe watanni jini bai tsaya ba to shin wannan amfani da irin waɗannan magunguna ya halarta a mahanga ta shari'a dube da irin waɗannan matsaloli da ake samu to galibi fatawowi na malamai wanda duniya ta yarda da iliminsu sun yi bayani kan cewa ya halatta mace ta yi amfani da magunguna na takaita haihuwa amma da sharuɗa guda huɗu sharaɗi na farko ya zamanto wannan magani da za ta yi amfani da shi babu cutarwa a gare ta ba zai cutar da ita ba a duniyarta ko a lahirarta idanta kawai ta je chemist ta ce a bata kaza da kaza ta sha ko kuma ta sa a jikinta ta yi amfani da shawarwari na likitoci saboda su sun san abin a ilmance idan akwai cutarwa za su bata shawarwari sannan kuma ba za su dora ta akan abin da zai cutar da ita ba ko da sun dora ta cutuwar ta samu sun san yanda za su taro abu to shi yasa Ibn Baz ya ce kar ta yi da radin kanta ta yi da shawarwari na likitoci ta yadda za ta kubuta daga cutuwa a lafiyarta domin duk maganin da mutum zai sha ya cutar da shi a lafiyarsa ya aikata laifi a shari'a dalilai da dama kuma sun tabbatar da laifin nasa akwai dalili na aya ta alqur'ani akwai kuma dalili na hadisi na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama Allah madaukakin sarki yana cewa wala tulqu bi aidikum.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila at-tahlukah. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
سنت ولا تقتلوا أنفسكم.
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
waɗannan ayoyi suna hana bawa ya aikata duk wani abu da zai cutar da shi a lafiyarsa. Allah madaukakin sarki ce wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Kar ku kuskura ku jefa kawunan ku zuwa ga abin da zai kai ku ga halaka. Abin da zai taba ma lafiya zai iya kai ka ga halaka. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Sannan wannan ayat ta ƙarshe Allah madaukakin sarki ya ce wala taqtulu anfusakum. Kar ku kashe kawunan ku. Mutum ko da bi fadi ya mutu ba yana numfashi idan yayi wa kansa wani illar ai ka kamar ya kashe kansa. Ana taka wani amma ya kashe kansa amma fa yana numfashi ba wai kisa na gaba ɗaya fadi ya mutu ba a yi wa kansa wani ta'adida wani bangare na jikinsa zai daina aiki ko kuma ɗabi'a da Allah ya halicce shi akan ta a wayi gari an samu akasi an samu naƙasu misali a ce jinin nata baya kakkauta yana ta zuba ai kaga ya saba wa ɗabi'a da Allah ya halicce ta akai ko kuma a ce ta zama juya saboda yawan amfani da magani wanda yake hana haihuwa. Shi yasa Ibn Baz Allah masa rahama yace in har mace za ta yi amfani da maganin takaita haihuwa to kar ta yi da radin kanta da tunaninta ta shawarci likitanta. Gudun kar ta jefa kanta cikin damuwa cikin matsala. Shine Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama a hadisin da Imam Ahmad ya fidda shi cikin musnad dinsa annabi yake cewa la darara wala dirara babu cuta babu cutarwa wannan fassara ce cikin fassarori na wannan hadisi ba a so ka cutar da kanka ko ka cutar da wani to maganin kuma da zaki yi amfani da shi in har zai cutar da ke kin saba wa manzon Allah kin saba wa Allah subhanahu wataala to ya zama lokacin da za a yi amfani da maganin takaita haihuwa sharadi na farko shine wannan magani ya zamanto ba zai cutar da lafiya ba wannan shine sharadi na farko sharadi na biyu ya zamanto da yardan kowane daya cikin ma'aurata guda biyu ba wai ke ce kika ga damar yanzu kin haifi ƴaƴa hudu biyar ya ishe ki bari ki takaita ba a'a ku shawari da mai gida shi ma ya yarda kamar yadda kike so a tsai da haihuwar in ya yarda shikenan sai a na ayi amfani da magani amma in bai yarda ba yana da haƙƙi kowa cikin ku na da haƙƙi miji bai ba shi da hurumin ya tilastawa matarsa ta tsai da haihuwa sai da yardarta kamar yadda mata ba ta da hurumin tsai da haihuwa sai da yardan miji duk wanda yayi gaban kansa shi kadai ya tauye haƙƙin ɗan uwansa miji yana da haƙƙi kan matarsa mata tana da haƙƙi kan mijinta daga cikin haƙƙin miji akan matarsa ya zamanto ba za ta tsai da haihuwa ba sai da yardarsa da yawunsa da saninsa sannan daga cikin haƙƙin mata ko miji akan matarsa mata akan mijinta ya zamanto ba za ta tsayar ba sai da yardarsa haka shi ma ba zai tsayar ba sai da yardarta ita tana da haƙƙi a kansa kar ya yi forcing ɗinta ya tilasta mata ta tsayar ba tare da yardarta ba haka ita ma tana da haƙƙi a kansa shi ma yana da haƙƙi a kanta kowanne yana da haƙƙi akan ɗan uwansa saboda haka sharadi ne gabanin mace ta takaita haihuwa sai da yardar mijinta sai sharadi na uku da malamai suka ambata ya zamanto takaita haihuwan nan da za ta yi akwai dalili mai ƙarfi wadda shari'a ta yadda da shi da zai sa ta takaita haihuwa ɗin misali ya zamanto in yawan haihuwar bara ta haihu, bana ta haihu, ba a daɗe ba kuma ga ciki, to abin yana jikkata ta, yana wahal da ita, di ya lalata ta, to wannan shari'a ta yarje mata don ta samu cikakken lafiya a ɗan samu ɗan tazara tsakanin wannan da wannan. Shari'a ta yarje mata ta yi tsari, kar koyaushe tana cikin goyon ciki, tana cikin haihuwa, sai zamanto ita ba ta da lokaci nata da za ta ɗan samu relief hakan nan. Sai ka ga mace a ɗan ƙanƙanin lokaci ta zama tsohuwa, ga ta yarinya ce ba ta wuce shekara 30 ba zuwa 35, amma an ga ganta ka ɗauka har shekara 50 ce, duk ta lalace saboda yawan goyon ɗaukar ciki da kuma shayarwa. To wannan zai iya lalata mace lokaci guda. To babu laifi ana ɗan samun ɗan tazara ta yadda wannan zai taimakawa kyan jikinta. To idan wannan dalili ne sa take ga ya kamata ta yi tsari, to wannan shari'a ta yarje mata babu laifi, saboda koyaushe tana cikin ciki, tana cikin shayarwa, akwai cutarwa gare ta, babu laifi in ta yi wannan tsari. Ma'ana ƙaurace wa kunika wannan, ko guje wa kunika wannan, babu laifi a mahanga na shari'a. In wannan shi ne dalilin da ya sa za ta yi wannan tsari, to shari'a tana goyon bayanta. Ko kuma ya zama mace ce wacce take da rauni, a duk lokacin da ta ɗauki ciki sai ta yi kamar ba za ta yi ba, sai an yi ta tsoro kamar za a rasa ta, da ƙyar da ƙyar da ƙyar dai har ta samu ta haife, ko kuma a yi mata CS a fidda ɗan, kuma hakan yana jikkata ta, yana wahal da ita. To wannan ita ma babu laifi idan ta yi irin wannan tsari ɗin. Da duk wata matsala dai da ko akan ita uwar ko ɗan da za ta haifa ya zamanto ana samun akasi, sai ta yi tunanin ya kamata ana ɗan samun tazara, to wannan shari'a ta mara mata baya, ta yarje mata bayan sharuɗa guda biyu na sama da muka ambata. Sai sharaɗi na huɗu na ƙarshe, dama sharuɗa guda huɗu malamai suka sa dangane da tsarin iyali, ya zamanto hana haihuwar ba wai na har abada ba ne. Wata in ta haifi ɗa ɗaya biyu sai ta ce sun ishe ni shikenan. Tsari ne wannan na Yahudawa, tsari ne na kafirai, ya ci karo da manufar musulunci. Musulunci yana so mu hayayyafa mu yawa, annabi zai yi alfahari da yawanmu sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Sannan yawanmu barazana ne wa kafirai, a ga musulmai da dandazo mai yawa, wannan barazana ne wa kafirai, shi yasa ba sa so mu yawa. Za ga suna ta kaidi da makirce-makirce na ƙarya, a yi tsari diddai saboda mai, saboda kar mu yawa, don yawan namu ƙalubale ne mai girma a gare su. To kar ya zamanto amfani da take da maganin hana haihuwa kar ya zama na har abada, a'a ya zama na ɗan lokaci. Yanzu ta haifi ɗanta, tana so ta ɗan huta shekara ɗaya shekara biyu, wannan babu laifi, kafin ta sake haihuwan na biyu. Ta haifi na biyu, tana so ta huta shekara ɗaya shekara biyu, babu laifi, kafin ta sake haihuwan na uku. In irin wannan ne ba laifi, amma ta haifi ‘ya’ya biyu tana ji sun ishe ta, saboda ita ma’aikaciya ce, tana ga wannan cikin yana zama mata liability da shayarwa da kula da sauransu. Ta wannan ya ci karo da karantarwa addinin musulunci, tsari ne na wanda ba musulmi ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum, wanda ya kamanceceniya da mutane to yana daga cikinsu. Saboda haka dole ne musulmi ya bi tsari irin na addinin musulunci da karantarwa na addinin musulunci, ya guji kamanceceniya da wanda ba musulmi ba, ya ji cewa shi musulmi ne, kuma ya yi alfahari da haka, sannan ya ji cewa ni'ima ce Ubangiji ya masa da ya sanya shi daga cikin musulmi. Kar ya ɗauki hakan a matsayin kashe, don wasu suna ga a danganta shi zuwa ga musulunci shi kamar kashe ne ma. Sannan wasu karantarwa na musulunci a ce gashi yana bin su dokoki na musulunci, yana bin su shi yana ga kamar ko gidadanci ko ƙauyanci, ta wannan asalin jahili kenan, wanda bai san addini ba, kuma bai san girman Allah ba. Sannan kuma wanda ya jahilci girman ni'ima da Ubangiji subhanahu wata'ala masa na sanya shi ya zama musulmi, dan musulmi a duk lokacin da ya tuna cewa shi musulmi ne, ta ɗaya hannun kuma akwai wani tayu ma makwabcinsa ne, suna zaune unguwa guda, tayu ma danginsa ne amma ba musulmi ba, sai jinjina bisa ga ni'ima da Ubangiji ya masa na sanya shi da yayi ya zamanto musulmi. Wallahu ta'ala a'lam. Akwai takarda ta biyu, duk da mun ja lokaci, amma saboda saboda muhimmancin ta ina ga za mu karanta ta a gurguje. Yace assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikumus salam wa rahmatullah. Malam wallahi ina fama da azzalimai fasikai shedanun aljanun dare suna matukar cutar da ni ga mafarkai nasur kulle da almara duk daren duniya dan Allah dan girman Allah kai da dukkan masu sauraro a taya ni addu'a Allah ya raba ni da su da ma dukkan wani sharri da abinki Allah ya biya dukkan bukatu na alheri to ya sa sunansa a ƙasa amma na ga ba maslahar in karanta sunan dama Allah madaukakin sarki cikin bayinsa mutane da bayinsa aljanu akwai na kirki akwai na banza su ma aljanu sun faɗi haka cikin alqur'ani Allah yake ba mu labari
inna minna salihun wa minna dun zalik kunna qara'ika qidada
na'am aljanu suke cewa cikin su akwai salihai wato na kwarai sannan kuma akwai koma bayan haka waɗanda su ba salihai bane na banza ne to a cikin su waɗanda ba salihan ba su ne suke amfani da baiwar da Ubangiji subhanahu wata'ala ya musu na cutar da wanda Ubangiji ya ba su iko a kansa cikin bil adama to wannan za mu yi maka addu'a insha Allah Allah madaukakin sarki ya raba ka da wannan matsala da kake fama da ita to amma za mu baka yan shawarwari waɗanda suke a takaice Allah madaukakin sarki shine ya halicci aljanu kuma shi ya halicci mutane duk wani abu da kaga ya faru ne da ganin daman Ubangiji da ikonsa ba abin da zai faru sai da ikon Ubangiji shi yasa da ake magana kan illa na matsafa da cutar wasu Allah ya ce ba su isa su cutar da wanda suke kokarin cutarwa ba sai da izinin Allah ma'ana sai da ganin giraman Allah
ضارين به من أحد إلا بإذن الله
الله ما دوك كنسر كيتي بس إساسو توتر دا دايا تيكم باين صبا دو النن سافي ناسو سيدة إذن الله صبو داك دواني ما يتوتر وا أبان كسا بي إساسو توتر دا باوا با سيدة إيقوان الله إدن كافا همتحكا تو أبو بوان ديكا ما تكيسوني كمرحكا na farko Allah nan rayayye ne baya mutuwa na biyu duk abin da ke faruwa yana sane da shi na uku kuma shine yace ka nema a gurin sa zai baka ka tambaye shi zai baka ka roke shi zai amsa maka alƙawari yayin shi kuma in yayi alƙawari baya saba alƙawari to saboda haka babban mataki da ya kamata ka dauka na farko ka ta karkare ka dage da roƙon Allah wallahi Allah zai yayi maka zai raba ka da waɗannan waɗanda suke cutar da kai Allah zai raba ka da su rabawa na har abada saboda komai na hannunsa shike da iko ba abin da ya isa ya faru sai da ikonsa to ka dage da roƙonsa cikin sujjada duk lokacin da ka kafa goshinka a ƙasa kana sujjada to kai ta roƙon Ubangiji wannan damuwar taka insha Allah zaka ga canji zaka ga warwarar wannan matsala din domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mana wa amma fi sujudi fajtahidu fi du'ai fa qaminun an yustajaba lakum amma a lokacin da kuka kasance cikin sujjada ku dage da addu'a kun cancanci a amsa muku to saboda haka duk sanda kake cikin sujjada sawa'un salla ce ta farilla ko kuma salla ta nafila kai ta gaya wa Ubangiji kana neman taimakonsa cewa fa ga nan bayi cikin bayinsa suna wahal da kai baka ci musu ba baka sha musu ba, baka musu laifin zaune ba balle na tsayi. Ubangiji kuma ba azzalimi bane, sannan kuma shi ya maka alƙawari in ka roke shi zai amsa maka. Wannan na farko kenan. Na biyu, yana da kyau ka yi kokari kana dan tsayuwar dare, ko da ba duka sosai ba, musamman kuma ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe. Kana tashi ko da minti 30 ka samu, in ka samu awa ɗaya an fi son haka, idan awa ɗaya bai samu ba ko minti 40 ko 30 ka samu, ka ɗan yi tsayuwar dare raka'a uku raka'a biyar a cikin sallaka, kai ta gaya wa Ubangiji, saboda wannan lokaci na ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe lokaci ne na amsar addu'ar bawa. A lokacin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ya zo cikin ingantaccen hadisi da Imamul Bukhari ya fidda shi cikin sahihinsa, wanda aka samo daga Jarir bin Abdullahi al-Bajali, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, idza kana thuluthul laylil akhir, idan ya zama ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe, Allah maɗaukakin sarki yana saukowa sama ta ɗaya, ya ce, hal min sa'ilin fa u'tiya, hal min da'in fa astajiba lah, hal min mustaghfirin fa aghfira lah. Waɗannan su ne shela da Ubangiji yake yi, yana saukowa sama ta ɗaya, wannan saman duniya, yana shela cewar hal min sa'ilin fa u'tiya, shin akwai wanda zai tambaya bukata tasa in biya masa in bashi bukatarsa, hal min da'in fa astajiba lah, shin akwai mai addu'a da zai roke ni bukatarsa in amsa masa, hal min mustaghfirin fa aghfira lah, shin akwai mai neman gafara in gafarta masa. To kai kokari kana amfani da wannan lokaci na ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe, wanda daga shi sai ketowar alfijir. Ko da a yanzu cikin wannan wata da muke ciki mai alfarma, ka fara daga yanzu kai training ɗin kanka, kuma ka tafi iya rayuwarka a haka, insha Allah za ka yi mamakin yadda Ubangiji zai raba ka da wannan matsala. Sai shawari na uku na kusa da ƙarshe, kai kokari duk lokacin da ka zo kwanciya bacci kana yin alwala, kar ka kwanta bacci ba tare da alwala ba, na farko kenan. Na biyu, idan ka zo kwanciya bacci kar ka kwanta a ɓangaren hagu, ba shi ba ne karantarwa addinin Musulunci, ka kwanta a ɓangaren dama. Na uku, gabanin kai bacci kai addu'o'i da suka tabbata ana yi gabanin ai bacci. Na farko ka ce bismika Allahumma amutu wa ahya, kaga wannan addu'a ne cikin addu'o'i da ake ya tabbata na bacci. Bismika Allahumma, da sunanka ya Allah, amutu wa ahya, nake mutuwa kuma nake rayuwa. Mutuwa anan gurin shine bacci, rayuwa kuma farka daga bacci, dan bacci kaman karamin mutuwa ne. To na gaba kuma abu na hudu, ka karanta ayatul kursi, dan ayatul kursi din nan hadisi ya inganta cikin sahihul Bukhari. Abu Huraira, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aika shi ya je ya karbo zakka ta abinci cikin Ramadana, da ya je ya tattara sai wani dattijo ya zo yana tajida daga wannan abincin. Abu Huraira ya zo ya cafke shi, sai ce, sai na kai ka gurin manzon Allah. Ya ce, kai haƙuri, ni tsoho ne, ƙarfi na kaga duk ya ƙare, ga iyalai, ga shi na yi rauni, kuma ba ni da abin da zan ci. Abu Huraira sai ya ji tausayinsa, sai ya sake shi, sai tafi abinsa. Da Abu Huraira ya zo aka idar da sallar asuba, annabi sai ya ce, ya kuka ƙare da fursunanka, ma'ana wanda ka kama shi jiya yana sata daga abincin zakka da ka tattara. Ce, ya Rasulallah, ai ce mun yayi shi tsoho ne, ƙarfinsa ya ƙare, yana da iyalai masu tarin yawa, ba shi da cin yau balle na gobe, sai na ji tausayinsa na sake shi. Annabi ya ce, ƙarya maka gobe ma zai dawo. Washe gari da Abu Huraira ya je sake tattara wannan abinci na zakka, wannan dattijo sai ya zo yana kamfata yana ɗiba. Abu Huraira ya sake cafke shi, sai ce, kai haƙuri, ka taimake ni, iyalai sun mun yawa, ba ni da abin da zan ci, kullum ina cikin damuwa, ka ganni tsoho ne. Nan ma dai Abu Huraira ya tausaya masa, ya sake shi ya tafi. Da suka zo aka yi sallar asuba, annabi ya tambaye shi, ya ka ƙare da wanda ka kama jiya? Ce, Rasulullah, ya yi ta mun magiya, yana nuna mun yanayi matsananci da yake ciki shi da iyalansa. Na tausaya masa, na kyale shi, Annabi ya ce ƙarya maka gobe ma zai dawo. Rana ta uku Abu Huraira ya je ya tattara abincin zakka, wannan tsoho ya zo yana kamfata. Abu Huraira ya ce yau kan sai gaban manzon Allah, ba magiyar da zaka mun saurare ka. Kai na farko na daga ma kafa, kai na biyu na daga ma kafa, yau kan ta faru ta kare. Yace to tsaya bari zan sanar da kai wani abu da zai amfane ka duniyarka da lahirarka. Idan ka zo kwanciya bacci ka karanta ayatul kursi har ka wayi gari, shedan ba zai kusance ka ba. Abu Huraira da yaji ya samu ilimi sai ya sake shi, saboda suna sha'awan ilimi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yazo da suka yi sallar asuba, manzon Allah ya ce ya kai da kamammanka na jiya? Yace ya rasulullah, ai wani ilimi ya karantar da ni cewa idan nazo kwanciya bacci na karanta ayatul kursi, shedan ba zai kusance ni ba har gari ya waye. Annabi yace sadaqaka wa huwa kadhubun, abin da ya gaya maka gaskiya ne, amma fa makaryaci ne, tantirin makaryaci ne. Yace Abu Huraira, ka san da wa kuka yi ta kai kawo cikin kwanaki uku? Ne ya rasulullah, ban sani ba. Yace shedan ne, shedan ne yanzu ya bada ilimi wa Abu Huraira. To saboda haka Annabi ya tabbatar da wannan ilimi cewar daidai ne duk wanda ya karanta ayatul kursi lokacin da yazo kwanciya bacci, shedan ba zai cutar da shi ba. To daga cikin shedanu akwai waɗannan wanda suke cutar da kai, su ma shedanun ne. To saboda haka idan ka karanta ayatul kursi a lokacin da ka zo kwanciya bacci, ba za su cutar da kai ba. Akwai wata baiwa Allah, mun ja lokaci da yawa. Akwai wata baiwa Allah da ta koka mu matsanancin yanayi da take ciki na fargaba. Ita fargaba ne kawai yake damu. Kuma menene dalili ta rasa? Cikin ikon Allah na bata waɗannan shawarwarin, bayan wata uku na tuntuɓe ta, tace wallahi yayi sauki. Bayan wata uku na sake tuntuɓan, tace ya tafi. Saboda haka waɗannan abubuwa cikin ikon Allah idan ka kiyaye, insha Allahu za ka samu warwarar wannan matsala. Sai abu na ƙarshe da zan ƙarƙare a kansa shi ne ka maida hankali wajen zikirin safe da yamma, suna da muhimmanci ƙwarai da gaske wajen samun tsaro daga gurin Ubangiji, dangane da duk wani mahaluki da zai cutar da ɗan adam, tawa'un yana rayuwa a sammai ko kuma yana rayuwa a ban ƙasa. Sannan babu laifi ka yawaita istighfari, a ko kana tafiya ne ko kana zaune, kai ta astaghfirullah wa atubu ilai, ambatan Allah subhanahu wa ta'ala wanda ba shi da iyaka, su hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ko hasbunallahu wa ni'mal wakil, duka ambato ne wanda da su Ubangiji yana kangebawa daga cutar wanda zai iya haduwa da shi. Wannan tambayar ta jamu da ita da tambaya ta farko saboda muhimmancin su. Za mu tafi zuwa ga tafsiri saboda mun dauki kaso mai yawa na lokacin namu. Ayar da za mu tashi kanta a wannan yammaci insha Allahu ta'ala, aya ta 35 daga sura ta biyu, wato suratul baqara. Bismillah al-rahman akaranta mana.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idh qulna lil malaa'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha رغدنا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
نعم wannan aya ta biyu da alaran ma karanta akan ta zamu tashi. Ta farko mun kare bayani kanta ajiya. To kamar yadda muka yi bayani ajiya ko muka dan yi shimfidi, ita ayar da zamu tashi kanta tana daga cikin jerin ayoyi da suke fito da girman falala da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi wa Annabi Adam a keɓe, da mu kuma ‘ya’yansa a dunkule. Allah ya mana falala wacce take mai tarin yawa, Allah ya mana ni'ima wacce take mai girman gaske. Mun gode wa Ubangiji. daga cikin falalar da Allah madaukakin sarki annabi Adam ya ce wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna kuma muka ce ya kai Adam ka zauna kai da matarka a aljanna wannan umurni da ubangiji ya ba wa annabi Adam alaihi salam ya biyo bayan nisantar da shaytan da fitar da shi da aka yi daga aljanna domin shaytan gabanin wannan al'amari ya faru da kusan shine jagora na mala'iku da wanda suke sama da wanda suke ƙasa kamar yadda dai Imam al-Baghawi ya ambata cikin tafsirin sa sannan kuma shine mai kula da aljanna makullan aljanna suna hannun sa yakan shiga aljanna lokacin da yake so ya fita lokacin da yake so to amma a lokacin da yayi taurin kai ga umurnin Ubangiji subhanahu wata'ala Ubangiji ya fidda shi daga aljanna ya nisantar da shi daga rahamarsa to bayan haka ne Ubangiji subhanahu wata'ala bayan fitar da shaytan Iblis kenan daga aljanna da nisantar da shi daga rahamarsa sai yayi umurni wa annabi Adam alaihi salam babanmu kenan da ya zauna a cikin gidan aljanna shine anan yake bayyana mana cewa wa qulna ya adamu uskun kuma muka ce ya kai adamu ka zauna anta wa zawjukal janna da kai da matarka ku zauna a aljanna zawjuka anan gurin da Allah madaukakin sarki ya ambata zamu ji ai babu ta'u ba ana cewa az-zawju a larabci miji az-zawjatu mace amma nan zawju ai mun ji babu ta'un ta mace kenan wannan ya nuna kalmar az-zawju ana gayawa namiji kamar yadda az-zawju ake gayawa mace wato ba baya daga cikin kalmomin da ake bambance tsakanin namiji da mace mace za a ce mata zawju kamar yadda anan Allah ya kira ta da zawju yace uskun anta wa zawjuka bai ce uskun anta wa zawjatuka ba sai yace uskun anta wa zawjuka ka zauna kai da matarka kenan a yare na alqur'ani lafuzza didda zaka bibiya na alqur'ani babu inda alqur'ani ya kira mace da az-zawjatu qur'ani idan ya tashi zai magana kan mace az-zawju yake cewa sai dai kuma a cikin hadisi an samu gurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira mace da zawjatu hadisin da Imam Muslim ya fidda shi cikin sahihin sa wanda aka samu daga Anas dan Malik Allah yarda da shi yake bada labari cewar wata rana manzon Allah suna zaune shi da iyalinsa da daddare ta kai masa ziyara yana itikafi ta kai masa ziyara suna zaune suna hutawa suna tattaunawa sai wani cikin sahabbansa ya hango su sai kokarin kuya kora kufewa annabi sai ya ce zo yaka da yazo sai annabi ya ce hadhihi zawjati fulana wannan din da kake gani a tare da ni matata ce sai annabi ya kira ta da zawjatu bai ce zawju ba yace hadhihi zawjati fulana wannan matata ce wance safiya ce ta kai annabi ziyara shine annabi ya ce hadhihi zawjati fulana wannan matata ce wance sai annabi ya kira ta da sunanta wannan sahabi ya ce subhanallah ya manzon Allah koda zan muna nama wani zato ai kai kan kafi karfin muna nama ka zato annabi ya ce a ya kamata in sanar da kai ne saboda me saboda inna shaytana yajri min al-insani majrad dam domin shaytan yana gudana a cikin jikin dan adam kamar yadda jini ke gudana ka san babu wani guri a sako na jikin mutum face ka samu jini duk inda zaka tsaga a jikin mutum ko gurin tsoron gashi ne ka cizgo da karfi zaka iya ganin jini to haka shaytan yake kai kawo a jikin dan adam kar ya je ya kumsa maka wani abu mummuna akan annabin Allah kuma ka je ka haɗi da fushin Allah to shi yasa na fayyace maka na kore maka abin da zai je ya zo wanda shaytan zai iya kunsa maka to anan gurin Allah ya bada umurni wa annabi Adam alaihi salam su zauna shi da matarsa a cikin gidan aljanna akwai riwayoyi guda biyu da Imam al-Qurtubi ya kawo a cikin tafsirin sa al-Jami' li ahkam al-Qur'an wadanda suke bayyana yadda Allah madaukakin sarki ya halicci wannan matata annabi Adam. Mun san a baya bayanin da Allah ya shine zai sanya kalifan sabon kasa, wannan kalifan kuma shine annabi Adam shi shi kadai. To bayan Allah ya halicce shi ya sa mala'iku su masa sujjada, bayan ya sanar da shi sunaye ya sanar da mala'ikun, ya sa mala'ikun su masa sujjada, sai ce masa ku zauna kai da matarka aljanna. To abin tambaya anan ƴan uwa shine, bayan an halicci annabi Adam gabanin a sa shi aljannan ne aka halitta masa matarsa? An gane tambayar? Tunda ana Allah ya ce uskun anta wa zawjuka aljanna, ku zauna kai da matarka aljanna, kenan shi da matar tasa tare suka shiga aljannar? Tare suka shiga, kenan gabanin shiga aljannan ne aka halitta masa matar tasa? Na'am. Tari ya riga ta shiga ko? Na'am. To galibin malaman tafsiri abin da suke faɗi shine, duk da wannan lafazi na aya na nuna cewa tare suka shiga, to amma abin da malaman tafsiri suke faɗi shine, shi annabi Adam alaihi salam da Allah maɗaukakin sarki ya halicce shi sai ya sa shi aljanna. Da ya sa shi aljanna sai zama annabi Adam yana yawo cikin aljanna cikin kewa, saboda kadaici, ba shi da wanda zai ji motsinsa. Ka san mutum idan yana rayuwa shi kadai a guri zai ji kewa, saboda kana jin motsin mutane ma da daɗi, ko ka ji maganan mutum ma da daɗi. To amma ka zauna kai kadai shuru, wai Bahaushe yake cewa kai kadai kamar maye. To wannan kewar da ta samu annabi Adam, sai Allah ya halitta masa matarsa daga jikinsa. Wannan dalili na aya ya tabbatar da haka, farkon ayar suratul Nisa'i da kuma aya a suratul A'raf.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين.
Waɗannan ayoyi da Al-Ram ya karanta suna bayyana yadda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya halitta wa annabi Adam matarsa. Ayar farko daga suratul Nisa'i, Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida, ya ku mutane ku ji tsoron Allah Subhanahu wa Ta'ala Ubangijinku wanda ya halicce ku daga rai kwaya daya, ita ce ran babanmu annabi Adam alaihi salam. Yace wa khalaqa minha zawjaha, daga wannan ran Allah ya halitta wa ran matarta. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, daga rayuka guda biyu ran annabi Adam da ran matarsa, sai Allah ya watsa mazaje da yawa, aka samu maza da yawa a ban kasa, wa nisa'an da mata su ma masu yawa a ban kasa. Yanan duk inda kaga dan Adam, bakin fata ne ko farin fata, Bahaushe ne ko Balarabe ko Bature, ko wani irin yare ma, ko ina yake rayuwa, asalin sa annabi Adam ne da matarsa. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, to haka ayatul ayata cikin suratul A'raf wata ita ce aya ta 189. Allah madaukakin sarki yace huwal ladhi khalaqakum min nafsin wahida, shine wanda ya halicce ku daga rai kwaya daya, ita ce ran annabi Adam. Waja'ala minha zawjaha, daga wannan ran Allah ya sanya ma ran matarta, wato annabi Adam aka sanya masa matarsa daga gare shi, wani sashe na jikinsa aka cira, aka halicci matarsa da wannan sashe na jikin nasa. me yasa aka halitta masa matar liyaskuna ilaiha dan ya samu nutsuwa zuwa ga matar kenan wannan kewa da yake tattare da ita matar nan za ta ɗebe masa to da yawa daga cikin malaman tafsiri suna bayanin cewar bayan shigansa aljanna ne Allah madaukakin sarki ya halitta masa matarsa Hawwa'u sai ya musu umurni su zauna da shi da Hawwa'u din a cikin gidan aljanna akwai riwayoyi da aka samu da dama wanda suke bayyana yadda aka yi aka halicci Hawwa'u din da kuma yaya aka yi aka samu sunanta na Hawwa'u sannan me yasa ake gaya mata imra'atu sai dai riwayoyin duka Isra'iliyat riwayoyi ne na banu Isra'ila su kuma riwayoyi Isra'iliyat annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ce ba za a ƙaryata su ba kuma ba za a gaskata su ba me yasa ba za a ƙaryata su ba zai iya yiwa su kawo riwaya wacce take ta gaskiya me yasa ba za a gaskata su ba saboda ba sa tsoron Allah za su iya yin ƙarya wa Allah za su iya yin ƙarya wa manzon Allah banu Isra'ila ba sa tsoron Allah za su iya kada baki su faɗi ƙarya su jingina wa Allah su faɗi ƙarya su jingina wa manzon Allah shi yasa manzon Allah ya ce ba a gaskata su to shi yasa riwayoyi da suke zuwa Isra'iliyat ba a runguma a yi amfani da su sai dai kawai a bada labarin su aji a wuce to dube da riwayoyin galibin su Isra'iliyat ne ina ga ba bukatan sai mun kawo su a wannan majalisi namu abin dai da ya kamata mu fahimta shine annabi Adam alaihi salam an halitta masa matarsa daga jikinsa wannan na farko kenan bayan an halitta masa matar tasa daga jikinsa aka ba su umurni shi da matar tasa su zauna a cikin gidan aljanna sannan a jikin nasa daga wani bangare ne aka ciro abin da aka halicci matarsa da shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana bangaren da aka ciro aka halicci matar annabi adam da wannan bangare din a cikin hadisi wanda Bukhari da Muslim sun fidda hadisin cikin sahihansu wanda aka samo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa innal mar'ata khuliqat min dila'in mace da ka gani an halicce ta ne daga kashin haƙar ƙarshe ne dila kenan yanzu annabi yana bayanin asalin halittar Hawwa'u irin yadda aka halicci Hawwa'u duk wata macen duniya haka halittar ta yake irin yadda aka halicci annabi Adam duk wani namijin duniya haka halittar sa yake to anan annabi da yace mace yana nufin Hawwa'u ta yadda sauran mata da aka haifa a duniya duka diri na halittar su da sura ta halittar su ta zo ne irin ta Hawwa'u to annabi sallallahu alaihi wasallama yace mace an halicce ta da kashi na haƙar ƙari to a cikin riwaya ta Imam Muslim annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa inna a'wajja shay'in fi dhila'i a'lahu kuma tabbas abin da yafi karkata cikin kasusuwan kirjici shine can sama duk wanda ya sanya hannunsa ya taba kashin haƙarƙarin sa na sama zai ji ben din da yayi karkatar da yayi yafi na sauran kasusuwa na haƙarƙarin sa to ita Hawwa'u da aka tashi halittarta an je kashin haƙarƙari na annabi Adam na can sama na bangaren hagu shi aka ciro aka halicce ta da shi aka ciro aka halicci Hawwa'u da shi shine annabi sallallahu alaihi wasallama yace lan yastaqima laka ala tariqatin wahidatin tunda ita an halicce ta da kashin haƙarƙari kashin haƙarƙarin ma wanda yafi kowanne karkata shine na can sama to shi yasa mace zaka same ta a karkace take yana da wahala ka samu mace 100 bisa 100 a miƙe yadda kake so komin iliminta komin nitsuwarta komin nagartarta yana da wahala ka same ta 100% yadda kake so ya kamata duk maza su san wannan shi yasa sautari da dama yana da kyau maza suna ɗagawa mata kafa dube da yadda Ubangiji ya halicce su karka ce dole matarka sai ta zama 100 bisa 100 ba za a samu nakasu daga gare ta ba ba za a samu tasgaro ba ba za a samu kuskure ba ba za a samu akasi ba in kai haka ka sabawa asalin halittarta annabi yana mana ishara ne dan muna daga wa mata kafa idan an samu tseko anan an samu tseko a can to ka tuno asalin halittarta dama an halicce ta ne da kashi na hakarkari na can sama wanda yake a karkace to amma su kuma mata karsu na amfani da wannan wajen uzura wa mazajensu sai ta ce to ai ni dama a karkace nake haka aka halicce ni a karki na kafa hujja da wannan karki na kafa hujja da wannan wajen uzura wa mijinki ko cutar da mijinki ko bauɗe wa mijinki saboda wannan din ba hujja bace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace fa inistamta'ta biha istamta'ta biha wa biha iwat inda zaka ji dadi da mace to zaka ji dadi da ita ne fa alhali fa tana da karkata ka san da wannan ma'ana koda ka ji dadi ta nan to ta can zaka samu tseku in ka samu kyakkyawa ta nan ta can zaka samu mummuna to saboda haka ka jinjina mata bisa ga kyakkyawan da ka samu mummunan kuma da ya fito daga gare ta ka kau da kai kai afwa isharar da annabi yake yi kenan saboda zai wahala duka ta zaman tofan dararriya kan gararriya dole dai ta nan ta can za a samu alkhairanta koda ta daya hannun an samu sharrinta to kar ya zaman to an yi condemning dinta gaba daya an watsar da ita gaba daya a duba alkhairanta in an duba alkhairanta wannan sai sa amince da sharrinta isharar da ubangiji subhanahu wataala isharar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi kenan a ƙarshe annabi yace wa in dhahabta tuqimaha kasarta in kace dole sai ka miƙar da ita ta tafi yadda kake so to zaka kariya ta yace wa kasruha talaquha kariya ta kuma shine sakinta yanzu namijin da ba shi da hakuri to yana da wahala ya zauna da mace dole in yayi auri wannan zai sake ta wata ma in ya sake aurowa zai sake ta wata ma in ya sake aurowa zai sake ta saboda shi yana so mace ta miƙe direct yanda yake shi a miƙe to zai yi wahala kuma dole ya zama mai auri saki yau ya aura gobe ya saka yau ya aura gobe ya saka indai ba zai hakuri da karkatar mace ba to zai wahala ya zauna da mace daya zai wahala yi dau lokaci yana zaune da mace dole in ya aura yau gobe zaka ji ya saka kuma ba a so mutun ya zama haka ba a so mutun ya zama mai aure saki isharar da annabi yake mana kenan a cikin wannan hadisi to wannan yana nuna mana cewar Allah madaukakin sarki da ya halicci annabi Adam alaihi salam sa'annan kuma ya halitta masa matarsa daga jikinsa sai ya musu umurni su zauna a cikin gidan aljanna karkashin wannan yan uwa malamai dube da yadda aka halicci mace daga jikin dan adam namiji daga jikin annabi adam suka ce idan aka samu mutumin da mata mazani ai mun san mata maza shine wanda a larabci ake kiransa khuntha mushkila shine wanda yana da wani nau'i na halittar mace kuma yana da wani nau'i na halittar namiji galibi idan an samu irin wannan an zo gadan sa ana samun akasi shin za a sa shi bangaren maza ne ko kuma za a sa shi bangaren mata malamai suka ce to dabarar da za a yi idan an samu wadda halittar sa ta zamanto akwai halitta siffofin halitta na mace a jikin sa da kuma siffofin halitta namiji kuma sun yi kan kunnan doki dama galibi abinda suke fadi idan an samu wadda yana da halittar mace kuma yana da halittar namiji sai a ga wanne ne yafi rinjaye halittar namiji ne yafi rinjaye a jikinsa to in halittar namiji ne yafi rinjaye sai a lissafa shi cikin bangaren maza in an tashi gado yana bangaren maza in kuma halittar mace ne yafi yawa a jikinsa siffofin halittar mace ne fi yawa a jikinsa in an tashi gadon sa sai a sa shi a layin mata zai gado karkashin mata to amma idan halittar sun yi kunnan doki duk wani halitta da mace take da shi yana da shi duk wani halitta da namiji yake da shi yana da shi kaga halittar sun yi duk kunnan doki to ya za a yi in an tashi rabon gado irin wannan suka ce dabara kwaya daya ce a lissafa kashin hakarkarin sa idan aka lissafa kashin akarkarin sa za a gane ina ya kamata a sa shi bangaren maza ne ya kamata a sa shi ko bangaren mata to ta yaya suka ce kasusuwan kirji na hakarkari na mace dadai wa dai da suke na damu da na hau yanzu idan aka lissafa kasusuwan kirjinsa na dama aka ga yawan su daidai yake da na hagu, to sai a sa shi bangaren mata, saboda duk inda ka samu mace kasusuwan kirjinta na dama da na hagu yawan su daya, amma namiji idan ka zo kasusuwan kirjinsa na dama sun fi na hagu yawa, saboda na hagun an cire kwaya daya lokacin halittan Hawwau. To idan aka lissafa kasusuwan kirjinsa sai aka ga na dama sun fi na hagu yawa, sai a ce a sa shi bangaren maza, saboda haka halitta annabi Adam take. To Allah da ya tashi halittan sauran mazaje sai ya halicce su a irin wannan sura. Ainan gidan ma'aikatan lafiya muke, wannan bayanin haka ne. Wannan malamai na addinin musulunci suka fito da wannan, kuma ina kyautata tsammani a bincike na ma'aikatan jinya ma haka abun zai kasance. Da namiji kasusuwan hakarkarinsa na dama sun fi na hagu yawa, ya mace kuma kasusuwan hakarkarinta yawan su daidai wa daidai da na dama da na hagu. Shi da namiji dalilin da yasa aka samu na kasu a kashin hakarkarinsa na hagu, saboda cire ɗaya da aka yi wajen halittar Hawwa'u daga jikin babanmu annabi Adam alaihi salam. To a nan gurin Allah madaukakin sarki ya yi umurni wa annabi Adam alaihi salam da shi da matarsa Hawwa'u su zauna a cikin gidan aljanna. To wannan aljannar da Allah madaukakin sarki ya yi umurni wa annabi Adam a kan su zauna shi da matarsa a cikinta, shin aljannar da Allah ya tanadar ce wacce ranar gobe kiyama muminai da masu takawa za su shige ta, ko kuma wata aljanna ce daban? A nan gurin an samu daga malamai yan bid'a cikin mu'tazilawa da suka tafi kan cewar aljannar da Allah ya yi umurni wa annabi Adam su zauna shi da matarsa Hawwa'u ba aljanna ce da aka tanadar wadda Allah zai sanya muminai a cikin ta ranar gobe kiyama ba. Suka ce aljanna, dama a larabci an ce aljanna, gona ma ana kiranta aljanna. Alaran ba aka samu mana gurin cikin Qur'ani.
Tal jannatayn atat ukulaha wa lam tadhlim minhu shay'a.
Kiltal jannatayn, anan gurin ana magana ne kan gonaki guda biyu. Kake nan a larabci al-gona akan kira ta da aljanna, sai suka ce aljannar anan duniya take a garin Adan, anan ne wani lambu gurin shakatawa yana cike da kayayyakin annashuwa da jin daɗi da holewa, kayan ni'ima. Anan ne Allah ya ce wa annabi Adam su zauna shi da matarsa Hawwa'u a garin Adan. Adan kuma wani babban gari ne cikin manya-manyan garuruwa na Yaman. Suka ce ba aljanna bace da Allah ya tanadar wanda zai sa mutanen kirki ciki. Menene dalilin su? Sun kafa hujja da dalilai guda uku. Dalili na farko, suka ce ita aljanna da Allah madaukakin sarki ya tanadar da ita, ba a magana yasashiyar magana ciki, sannan ba a magana ta ƙarya a ciki, ba a magana ta laifi a ciki. Inda kuma annabi Adam da Hawwa'u suka zauna, shedan ya je ya yi magana ta ƙarya, ya je ya yi ƙarya wa annabi Adam da Hawwa'u, ya yaudare su, ya yi mayasassun maganganu da suka sa annabi Adam da Hawwa'u suka ci ƴar itaciyar da Allah ya fidda su daga aljanna. Mun ji dalilin su, sai suka kawo ayoyi na Al-Qur'ani. Akwai aya ta cikin suratu Tur da kuma aya ta cikin suratul Naba da aya ta cikin suratul Waqi'a. Na Naba, la yasma'una fiha,
la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima,
walakin dhaba. Na Naba iko,
la yasma'una fiha lagwan wala kizaba.
To mu je na Waqi'a. wanda ka fara karanta daga farko.
La yasma'una fiha lahwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama.
Waɗannan ayoyi da alaran ma karanta aya ta farko daga suratul Naba, amma ya tasa'alu. Allah madaukakin sarki yace ɗan aljanna in sun shiga aljanna la yasma'una fiha lahwan wa la kidhaba, ba za su ji yasassun maganganu ba cikin gidan aljanna, sannan ba za su ji magana ta ƙarya ba. Suka ce annan kuma annabi Adam ya ji yasassun magana daga shedan, sannan kuma ya ji magana ta ƙarya daga shedan. Wannan yake nuna kenan ba aljannar da aka tanadar wa muminai Allah ya ce wa annabi Adam da shi da Hawwa'u su zauna a ciki ba. Sannan ayoyin cikin suratul Waqi'a da Allah madaukakin sarki yace la yasma'una fiha lahwan wala ta'thima, a cikin aljanna ba za su ji maganan da zai sa su lagu ba, zai sa su yasassun maganganu ba, sannan kuma ba za su ji maganan da zai jefa su cikin laifi ba, shine ta'thima. Laguwan wannan yasassun magana ta'thiman kuma laifi. Yan aljanna in sun shiga aljanna duk ba za su ji waɗannan maganganun ba illa kilan salaman salama, sai maganganu wanda suke kyawawan maganganu. Saboda wanda suka shiga cikin gidan aljanna nagartattun mutane ne, to tunda nagartattun mutane ne, kai da kake aljanna ba za ka ji magana ba sai nagartacciya, saboda wanda suke zaune cikin ta nagartattu ne. Daga ce saboda haka wannan dalili ne da yake nuna cewar su waɗannan wanda Allah ya yi wa umarni annabi Adam da Hawwa'u a kansu zauna aljanna, ba aljanna ce da aka tanadar wanda za a sa muminai ranar gobe kiyama ba. To sai dalilinsu na biyu da na uku kan cewar ba aljanna ba ce da Allah ya tanadar, lokaci ba zai ba mu dama mu bayyana su ba, kuma za mu bayyana dalilan nasu kuma mu zo mu mai da martani a kai, saboda ya yi karo da dalilai waɗanda suke ingantattu. Insha Allah za mu jinkirta wannan gaba ɗaya har sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu majalisi na gaba. Saboda ƙuran lokaci za mu dasa aya a nan. Abubuwan da muka karanta na dadai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka wannan karatu da muka yi Allah ya karɓa daga gare mu. Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu. Allah ya nauyi mizaninmu da shi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da wannan karatu da muka yi Allah ya datar da mu da daren Lailatul Qadri. Allah ya sa muna cikin waɗanda ya yanta a wannan wata. Allah ya sa muna cikin waɗanda ya yi wa gafara a wannan wata. Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ibadunmu da muke na azumi. Allah ya karɓi ibadarmu ta tsayuwa. Allah ya karɓi duk wata ibada da muke a cikin wannan wata mai alfarma. Allah ya sadar da mu da alkhairan da ke cikin wannan wata. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da wannan karatu da muka yi duk wani wanda yake da larura ta jinya kowace iri ce Ubangiji ka bashi lafiya. Wanda ya rubuto mana wannan takarda na yanda yake samun matsala cikin dare, ya Ubangiji ka kai masa agaji. Ya Ubangiji ka kai masa ɗoki, ka taimake shi, ka shiga tsakaninsa da duk wani wanda zai cutar da shi cikin bayinka. Ya Ubangiji muna roƙonka da wannan karatu da muka yi ka karyar mana da farashin abubuwan masarufi kamar yadda ka karyar mana da farashin abinci. Ya Ubangiji ka sassauta mana farashin abubuwan masarufi kamar yadda ka sassauta mana farashin abinci. Duk wani mai bukata a cikin mu Ubangiji ka biya masa bukatarsa. Duk wani mai damuwa Ubangiji ka yaye masa. Masu fama da jinya Ubangiji ka ba su lafiya. Waɗanda suka rasu Ubangiji ka gafarta musu, mu ma in mun bi su Ubangiji ka gafarta mana. Ya Ubangiji ka zaunar da mu lafiya cikin wannan ƙasa tamu, ka shiryar da shuwagabanninmu, ka sanya tausayinmu cikin zukatunsu, ka sanya su zamanto masu aikata abin da ya dace cikin talakawansu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وصالح أعمالنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من بغى علينا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته